sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin yanzu ma. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na hanki. Bayan labaran duniya za ku ji kalubalen da mata da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya ke fuskanta. Muna kuma da rahoto na musamman kan yadda masu kula da lamura ke ganin matsalolin tsaro da ake fama da su a Najeriya ka iya shafar babban zaben shekara ta 2023. Kamar kowace ranar Juma'a, Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis, yayin da jama'a da dama suka fantsama kan tituna, duk da jibge jami'an tsaro da yawa da kuma katse hanyoyin sadarwa na zanga-zangar adawa da shugabancin sojoji da suka kwace mulki watanni 8 da suka gabata. Shaidu sun ce a tsakiyar birnin Khartoum, jami'an tsaro sun harba hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi a lokacin da suke kokarin hana cinkoson jama'a yin tattaki zuwa fadar shugaban kasar. Sun yi kiyasin cinkoson jama'a Khartoum da tagwayen garuruwan Umdurman da Bahri za su kai akalla dubban ɗaruruwa, wanda shi ne mafi girma a bana. A Umdurman, shaidu sun ba da rahoton tashin hayaki mai sa hawaye da harbe-harben bindiga, yayin da jami'an tsaro suka hana masu zanga-zangar tsallakawa zuwa Khartoum. Zanga-zangar da aka yi a babban birnin kasar da sauran biranen kasar ta yi bikin cika shekaru uku da gudanar da gagarumar zanga-zanga a lokacin boron da ya hambarar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir da ya shafa tsawon lokaci yana mulkin kama karya, wanda ya haifar da tsarin raba madafin iko tsakanin kungiyoyin fararen hula da sojoji. A watan Oktoba bara ne sojoji ƙarƙashin Janar Abdul Fattah al-Burhan suka hambarar da gwamnatin rikon kwarya, lamarin da ya haifar da jerin kwano na neman sojoji su bar siyasa. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin Snake na Ukraine, wanda ya zama wata alama ta turjiya 'yan Ukraine tun bayan mamayar Moscow watanni huɗu da suka gabata. Rasha ta yi amfani da tsibirin da ke tekun Bahrain kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wajen tuntuɓa bayan da ta kwace a farkon yakin, inda ta kai hare-hare kan Ukraine daga cikinsa da kuma sa ido kan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine. Amma Ukraine ta tabbatar da janyewar sojojin na Rasha, ta kuma ce hakan ya zo ne bayan da dakarun Ukraine suka kai wa tsibirin hadi da makami mai linzami da kuma makaman artillery a cikin dare, lamarin da ya sa sauran sojojin Rasha suka tsere cikin jiragen ruwa masu gudu biyu. Shugaban ma'aikatan ofishin shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky, Andriy Yermak, ya tabbatar da janyewar sojojin Rasha daga tsibirin. Yermak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa babu sauran sojojin Rasha a tsibirin Snake, sojojinmu sun yi aiki mai kyau. Shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO sun kammala taronsu na kwanaki a birnin Madrid jiya Alhamis tare da kawancen tsaron na ƙasashen yamma, ya ƙarfafa matakan kare kai daga hare-haren Rasha tare da gargaɗin ƙalubalen duniya da China ke yi da kuma gayyatar ƙasashen Finland da Sweden cikin kungiyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana taron a matsayin mai tarihi. Biden ya ce lokaci na ƙarshe da NATO ta tsara sabuwar sanarwar manufa shi ne shekaru 12 da suka gabata, yayin da yake magana kan wata takarda da aka fi sani da tsarin dabarun ƙawance. A wancan lokacin ya bayyana Rasha a matsayin abokiyar hulɗa, kuma bai ambaci China ba. Duniya ta canza sosai tun lokacin, kuma ita ma NATO ta canza. Biden ya ce a wannan taron mun haɗa ƙawancenmu don fuskantar barazana kai tsaye da Rasha ke yi wa Turai da kuma ƙalubalen tsarin da China ke haifarwa, kuma mun gayyaci sabbin mambobi biyu don shiga NATO. Biden ya sake nanata cewa yakin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke yi a Ukraine ya ƙarfafa NATO.
To kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun ƙalubale da 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya ke fuskanta, inda mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Shuwari a Maiduguri, ɗaya daga cikin dimbin matsugunan ƴan gudun hijira da ba na hukuma ba, ke neman dauki ganin yadda yanayin da suke zaune ke ci gaba da janyo asarar rayuka. Wakilinmu a jihar Borno, Husaina Muhammad, ta ziyarci sansanin ga kuma rahoto da ta aiko mana.
A wannan sansanin ƴan gudun hijira, rashin asibiti ko wurin kula da lafiya matsala ce babba. Mata masu juna biyu suna shan wahala wajen goyen ciki zuwa haihuwa saboda rashin taimako. Wasansu sun shaidawa muryar Amurka yadda jariransu ke mutuwa a wurin haihuwa da ma bayan haihuwa. Hawa Bello tace ta rasa ƴaƴanta guda uku a wurin haihuwa, kuma a halin yanzu tana fargabar abin da zai faru da cikin da take dauke da shi.
Zaman mu nan na samu ciki ƴan uku, kuma tsabar wahala, ba ma samun taimako. Lokacin ba ma samun taimakon komai, gaskiya na sha wahala. Azabar wahalan ma sun zo sun rufe ni, ma na sha wahala. To gashi yanzu ma ina da cikin, kuma ba ni da wani taimako.
Wasu mata a sansanin sun faɗi yadda suke fama da rashin kayan tsaftar jiki.
Ina da ciki amma muna ji awo, muna sa allura kawai da magani, ba ma samu abun kuno da abun wanki, ba ma samu.
Ba samu auduga ba ni da tsun mama nake amfani. Amma rashin auduga ɗin da tsun mama ke amfani. Wata ran ina zuwa wanke-wanke a cikin gari. In ma je na yi wanke-wanke, kuɗi da zan samu ba fi kuɗin da zan kawo wa ba yara na abin si ba.
Da sabulun ma ba mu samu ba, muna zuwa kaman cikin gari haka, mu dan nemi irin taimako dai a cikin mutane cikin gari. Wankan muna yi safe da yamma, wankan muna yi, muka samu sabulu.
Jagororin wannan sansani sun ce matsalolin da suke fuskanta suna da yawa, kuma suna buƙatar tallafin gwamnati.
Irin wahalan da muke fuskanta a nan wajen, kan gaskiya muna samun wahala sosai. Sai mu ga matayenmu da yaranmu suna sikin yiwa.
To yanayin rayuwa, to duk abin da Allah ya kawo, mutum sai ya rungume shi a hannu biyu. Kowa kullum tunaninmu yaushe gari mu zai kyau mu koma. Kiran da muke yi wa gwamnati, don Allah muna roƙonsu su duba wajejen mu, don Allah ya yi kyau mu koma.
Abin da yake damu mu rashin karatun yaran mu. Na biyu sa ba ma samu abinci. Yanzu wata in ka je ka ganta a ɗaki tana naɗe tana kwance, wallahi za ka ce ba ta da lafiya. Kuma wallahi yunwa ne ba komai. Mu abin da muke so a taimaka, a ɗauki yaran mu a sa mana su a makaranta, kuma a taimaka a nema mana sana'an da za mu yi, a taimaka mana da jari don mun san mun iya sana'a. Kawai abin da za mu cire mu zo mu yi kasuwanci da shi shine ban mu da shi.
Matsalolin nasu dai na ƙara yawaita. Abin da mai yiwuwa yake da nasaba da kasancewar sansanin na Shuwari ba na hukuma ba ne. A wani yunkuri na magance matsalolin dubban ƴan gudun hijira a jihar Borno, gwamnati ta yi nisa da aikin rufe wasu sansanoni a jihar, inda take mayar da su garuruwansu. Kafin wannan aiki ya zo ga wannan sansani na Shuwari, mutanen da ke wannan wuri suna buƙatar gwamnati ta kawo musu ɗaukin asibiti domin magance mutuwar jarirai. Husaina Muhammad, daga Maiduguri a Najeriya.
Tuwa gaida Husaina, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya.
A jiya Alhamis, Amurka da Taliban mai mulkin Afghanistan sun kammala wani taron yini biyu a birnin Doha na ƙasar Qatar, wanda shine tattaunawa ta mutum da mutum tsakanin bangarorin biyu cikin sama da watanni uku. Manzon musamman na Afghanistan Thomas West da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi ne suka jagoranci tawagogin a teburin tattaunawar. Amurka ta dakatar da tattaunawar a cikin watan Maris da ya wuce, lokacin da kungiyar masu kishin Islam a kwatsam ta yanke shawarar hana 'yan matan Afghanistan damar komawa makarantar sakandare. Mai magana da yawun Muttaqi, Abdulkahar Balki, ya wallafa a shafinsa na Twitter bayan taron Doha cewa yamma ta samu rakiyar manyan ma'aikatan baitul malin Amurka da kuma wakilan fadar White House. A wasu batutuwa da bangaren Amurka ya tattauna daga ciki, matsayin hana kuɗin ajiyar Afghanistan tare da tawagar Taliban, waɗanda suka haɗa da ma'aikatar kuɗi da kuma jami'ai daga babban bankin Afghanistan. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin waɗanda suka rabu da coronavirus ya ƙaru da kashi 18 cikin 100 a makon da ya gabata, yayin da aka ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu sama da miliyan 4.1 a duniya. Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu a duniya yana nan kamar na makon da ya gabata kusan 8500 amma ya karu a yankuna uku gabas da tsakiya da kudu maso gabashin Asia da kuma Amurka. Hu ta ce a cikin rahotanta na mako-mako na baya-bayan nan cewa an samu hauhawa mafi girma na sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a gabas da tsakiya inda suka karu da kashi 47 cikin 100. Rahoton da aka fitar a yammacin ranar Laraba ya ce kamuwa da cutar ya karu da kashi 32 cikin 100 a Turai da kudu maso gabashin Asia da kuma kusan kashi 14 cikin 100 a Amurka.
Ga gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu tabo harkokin tsaro a Najeriya da masu kula da lamura ke cewa yana iya zama barazana ga zaben shekara ta 2023. Wakilinmu Zainab Babaji ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoto na musamman da ta hada mana.
Yayin da shekara ta 2023 ke ƙara ƙaratowa, ƴan siyasa na ta fafutukar neman tsare kujerun madafin iko a zaɓuɓɓukan da za a gudanar baɗi. Babban ƙalubale da Najeriya ke fuskanta ita ce ta tsaro. Lamarin tsaro ya ƙazanta a ƙasar ta yadda a wasu wurare al'umma suna ƙauracewa gidajensu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su. Wasu an karkashe ƴan uwansu, an lalata dukiyoyinsu, hanyoyi da dama a sassa daban-daban na ƙasar ba sa biyuwa saboda satar mutane a karɓi kuɗin fansa da sauran matsalolin da ba sa ƙirguwa. Kan haka ne al'umma ke tantamar yadda zaben na baɗi zai gudana cikin wannan yanayi na rashin tabbas. Mr. Mark Amani da ke sharhi kan lamura ya ce abin takaici ne yadda masu rike da madafun iko a Najeriya suke rikon sakainar kashi ga lamuran tsaro sun dukufa wajen neman mukaman siyasa.
A gaskiyar magana, duk wanda ya ce ya san yadda Najeriya za ta kasance a 2023 gaskiyar magana harshashen da mutane suke yi ina ganin kamar kawai ana je faɗa ne domin abubuwan da muke yi ma tukuna shin akwai alamar gaskiya ne babu ai da akwai gaskiya ne abu ne mai sauki kasa aka ce akwai shugaban kasa akwai gwamnoni akwai ciyamomi akwai membobi ministoci suna nan amma sai a wayi gari kwata-kwata ma mutum ya rasa sanin ina ne kasan nan ta sa gaba ne saboda haka Najeriya dai ko muna so ko ban mu so kasar mu
amma da yake ana kara kakan zabe ne kana ganin kaman matsalolin tsaron nan za su bari a aiwatar da wannan zaben kuwa
su wadanda suka hana kasan nan zaman lafiya fa ana fa magana da su an san su an san ko su wane ne amma a fito a gaya mutane gaskiya shin in ma akwai wani abu wanda dama ake bukuye mana to dan a zauna lafiya duniya ta san cewa yan Najeriya suna da mutane masu fada aji to rashin fadin gaskiyar nan shine amma shin idan har zabe mai kama da wannan 2023 tana kunno kai ga rigingimu tunda muke ji ma a can gefe-gefe sai gashi yana nan yana ta shiga har yazo guci yana ya ma yana gab da shiga a fadan shugaban kasa to kinga in za a yi zabe a jiha guda daya za a tattaro jami'an tsaro sama da 30,000 to idan kuma ka ce za a zo a yi zabe jahohi guda 36 ina ne za a je a samu aron jami'an tsaro da za a zo a yi zaben nan hankali kwance shi sa fa dole ne ko muna so ko ban mu so sai mun giya kanmu gaskiya ni abin da ke bani mamaki ma da tausayi zaki ga mata masu ciki kananan yara da wanda bai ji bai gani ba su ake bubbugewa ga wadanda aka zauna aka shirya dukkan komai da su ba ci musu komai amma a yau maganar da ake ci babu mutumin da yake bacci da idanansa biyu a Najeriya sannan a haka to ni na tabbatar miki abinda bamu taba tunani ba shine zamu gani idan ba mun mai da hankali ba za zuwa waye gari ya'yan mu jikokin mu za su zo suna tsitsine mana akan irin shukan da muka yi su su zo su girba
a cikin kwanakin nan ana neman mafita ne musamman game da matsalolin tsaron nan sai ga gwamnatin jihar Zamfara yana batun cewa za a gwamnati za ta taimaka mutane su mallaki makamai domin kare kansu kana ga kaman wannan ita ce mafita
a jabarin ga miki wannan magana kawai zance ne irin nasu ne yan siyasa kuma da zara aka ce wannan abin yazo ya fi karfin mutanen Zamfara wannan abin zai bazu ne zai shiga jihohi da dama kuma karshenta za a zo a juyo da shi ya zama rigingimu na addini
to ina mafita
wato mafita shine da wanda suke cewa su ne dattawan arewacin Najeriya su yi maza-maza su a kira taro na musamman na dattawan arewacin Najeriya matakin da gwamnatin Zamfara yake sai dauka ba zai haifar mana da mai ido ba ya janye kawai a nemi fita
jami'an tsaro masu kayan sarki da na farar kaya suna aiki ba dare ba rana wajen tabbatar da tsaro a kasar sai dai yawan su ya kasa idan aka kwatanta da yawan al'umma dake zaune a Najeriya Alhaji Muhammadu Yaro dake garin Kwa a karamar hukumar Kwamfan a jihar Plateau yace ganin yadda ake kashe mutane ba kakkautawa a wasu rare dole ne hukumomi su dauki matakan dahir na kawo karshen waɗannan bala'o'i da suka addabi kasar
kullun ana kashe mutane an hana mutane noma an hana yan kasuwa amma abin mamaki gwamnati tana nan kan ba gwamnati yawan mutane miliyan 250 da a ce su ne Najeriya gaba daya ba su kasa to kowanne ofis a Najeriya ba su kai miliyan 2 ba to kenan ko ya kamata a ce su soja kawai a Najeriya ba a dauka miliyan 12 sai yan sanda a kara miliyan 3 sai bitu da kara miliyan 3 constant da ba ga kowanne miliyan 3 amma soja su kai miliyan 12 amma ba za a yi wannan ba sai waɗannan mutane yan siyasa sun rige kuɗi da suke diba wannan din ana son mu a Najeriya talaka Najeriya kuma wajen kasar nan to sai wannan kuɗi dake kwashewa da member na Hausa da Hausa Reserve tsare da sanata sun bar wannan kwashe wannan kudaden nan aka rige kudaden sai kwashe wannan a dibe al'umma a bi hanya da za a dibe mutanen kirki a wannan security
to amma su jami'an tsaro suna cewa suna iyakan kokarin su kuma an samu sauki game da waɗannan matsalolin tsaro
haji ina ganin waɗannan mutane suna yin kokarin ba wani ce ba sai ba amma sun gaza dalilin gazawa ana shigar da harkan siyasa a cikin jirgi dole ne a kyautata musu a cikin karin shugabannin su da ake ba su kuɗi a tabbatar kuɗin ana ba su sannan ana cikin rayuwarsu kamar su gyara wannan mutum kuma sai an kare da matsayin kullum ana kashe su
ita ko Hajiya Binta Musa Kabir da ke aikin wanzar da zaman lafiya ta gargadi matasa ne kansu kaucewa shiga bangar siyasa
ni yar kasa ce wacce nake kishin kasa ta kuma ina son kowani mutum yaro da babba da matashi ya san cewa ba mu da wata kasa in banda Najeriya idan muka yi kokari muka gyara namu ayyukan to idan muka koma muka addu'a Allah sai an sa mana addu'oyin mu kuma shi gyara karkare ne irin gyaran da zaka yi komai kankancin gyara gyara ne idan aka taro aka gani yau an je an yi zaben nan kuma waye a yi zabe ba a yi tashi hankali ba ba a kashe matashi ba bari a rage mana yawan su ba a sa wasu iyaye kuka ba bari su ce an rage karfi a cikin gidan su idan aka yi lafiya aka fito da result babu wani matashin da ya shiga tashin hankali ba a kona ko ina ba ba a kona mota ba ba a kona wurin sana'antu ba ba a sa taya an kona a titi ba wani shashi bai yaki ya shashi ba to kin gani ya nuna cewa dan kasa ya kasance mai dabi'a da da'a na uku bayan wanda za su hau sun hau mulki ya rage nasu idan suka yi mai kyau ruwan su idan ba su yi mai kyau ba ruwan su dukan mu dai yan Najeriya ne amma dai idan dai ba a rasa rai ba kin gani ai kuma yayi daidai to tunda in akwai matsala akan shugabanni to saboda ni mu talakoki da muka fiyawa ba za mu kanmu gata ba ai kana mutuwa wanda yake cika mutunci to ya kamata mu gane cewa mu muke zuwa mu zabe su Allah kuma ya ba su su hau to bai kamata a ce sai mun zubda jini dan su hau mulki ba akasari ma idan suka hau ma mantawa da kowa suke to shin akan ne wani dan shine babba wani dan shine auta wani dan shi yake samu abin da zaka gida mai je mutu a banza tan Allah to muna son ku taya mu kiwata kanku da lafiyanku da rayuwarku saboda muna so gobe mu celebrate ɗinku.
Al'ummar Najeriya dai na fatar lamura za su daidaita don kowa ya samu nutsuwa da walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Al'amarin dumamar yanayi yana daga cikin manyan al'amura da ake baiwa muhimmanci a fadin duniya bisa da akari da irin kalubalolin da ke tattare da su. Sai dai a mafi yawancin lokuta an fi dora alhakin matsalolin da suka shafi dumamar yanayi akan manyan kasashe da suka ci gaba a duniya. Lamarin da masanin harkar yanayi daga Niger Dr. Abubakar Mamman Manzo yace kamata yayi kasashen Afirka su ma su kiyaye domin suna ba da nasu gudunmawa.
Duk wannan zance ne mutane suke a yanda ba su san ba menene canjin yanayi. Mu kanmu akwai abubuwa da yawa wanda muke yi anan wanda suke suna kawo gurɓacewar yanayi kuma amma ba bari ba ake yi kuma ba a canza ba salon tafiya kenan ba su kan yanda ya kamata a karkato yanda baki ɗaya mu zama tashi tukuru don saboda mu yaƙi da wannan babban alloba da ta gama duniya na gurɓacewar yanayi da sauransu.
A wani ɓangaren kuma wata kungiyar Africa Desertification Control ta yi wani taro a garin Gwarmai da ke karamar hukumar Kunci a jihar Kano kamar yadda daraktan kungiyar Umar Ɗanladi Dahiru ya shaida min. Ko menene dalilin yin wannan taro?
Mun gudanar da wani dan kware-kware bincike sai muka ga cewa waɗannan bishoyi namu da suke da matukar muhimmanci irin su dinya, dorawa, tsamiya, kanya da sauransu domin yanzu suna nema su bace saboda mutane suna ta sassare su kuma ba sa mai da hankali wajen shuka su. Sai muka ga ya dace mu kullo da wani shiri wanda zai ya dace tare da zamani domin a farfado da waɗannan bishoyi duk da suna da abinda ake kira a Turanci low growth wato jinkiri wajen fitowa ba kaman irin bishoyi da aka shigo da su daga haure ba.
Kun taba irin wannan shiri ne a baya?
Wannan shine na farko da muka fara yi irin wannan da san waɗannan bishoyi na gargajiya a halin yanzu amma mun yi shuke-shuke da dama a wurare kuma muna sa ran Allah ya dai dan wannan ya samu nasara to insha Allah za mu ci gaba da yin waɗannan shuke-shuke a wurare kuma mun zabi shi wannan gari na Gwarmai da yake karamar hukumar Kunci domin yana ɗaya daga cikin garuruwa da suke fama da barazanar kwararowar hama.
A can jihar Kebbi kuwa al'ummar garin Argungun musamman ma manoman garin suna fuskantar matsalar tsuntsaye masu cinye shuka wanda aka fi sani da bowa ko kuma killer birds da turanci a cewar Hajiya Habiba Muhammad Mira wacce take zaune a garin na Argungun.
Wannan abin da ya faru lalle hakika ya faru a cikin garin Argungu da ƙauyuka inda wasu tsuntsaye ne masu sauka in suka zo kamar guguwa zaki gansu za su zo su sauka akan shinkafa dama ba su sauka bisa shinkafa sai ta yi irin cikin nan kamar da muka cewa shinkafa tana ciki ta yi gumba so gumbar suke su da son hau kuma cikin seconds za su canye gumbar su tashi to dama gaskiya ba sabuwa bace shekaru da suka wuce ana samun wannan amma dai na wannan shekarar gaskiya ya
a bisa bayanan da suka gabata ne yasa na tuntubi Dr. Jazuli Al-Hassan wani malami a sashin noman tsirrai daga Jami'ar Usman Dan Fodio dake jihar Sokoto a Najeriya game da tushen waɗannan tsuntsaye da irin kalubalen da suke iya haifarwa.
Su bowa tsuntsaye ne waɗanda ke rayuwa kamar da kowace halitta ke tata rayuwa amma suna a daji suna zama a cikin gandun daji su hayayyafa a lokacin da babu manoma ba su noma abinci ba. Abin da ke kawo su kamar yanzu inda ke ce su zo a irin Argungu sai saboda sana'ar da mutanen Argungu ke yi wanda yake mafi karfin sana'ar da suke yi wadda suka dogara da ita ita ce noman shinkafa. Kuma yana ɗaya daga cikin wuri wanda ake samun shinkafa wadda mutanen Najeriya sun dogara da ita ko kuma na arewa. Ana noma da rani, ana yi da damina. Idan ka ga wannan tsuntsun ya zo, mafi yawanci an yi noma, noma ya kai lokacin da abinci ya samu kafin a girbe abinci. Sukan zo suna cin abinci su amma a matsayin banna ga manoma. Gaskiya killabirds tsuntsaye ne waɗanda yake suna daga cikin halittu waɗanda muke kallo a matsayin serious pest, wato waɗanda ke yin ta'adi ga amfanin gona. Sun kasance a gona suna iya kawo a yi asara abinci kashi 100% na abin da aka noma, saboda yawan su da irin ɓannar da suke yi da sauri wanda suke wajen ɓanna, kamar ba sa ɗaukar lokaci saboda yawan su. Idan suka sauka ga gona suna iya duka wahalar da manomi ya yi ta farko zuwa ƙarshe, ka ba su mintutuka kaɗan depending on yawan da ke gare su. Wallahi za su iya mai da wurin nan gaba ɗaya kamar ba a taɓa noma komi ko kuma abin da aka noma bai yi ba, saboda za su iya canye dukkan abincin da ke nan.
To mai sauraro, iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu domin sauraron cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gai da Aisha, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis, yayin da jama'a da dama suka fantsama kan titina duk da jibge jami'an tsaro da yawa da kuma kace hanyoyin sadarwa na zanga-zangar adawa da shugabancin sojoji da suka kwace mulki watanni 8 da suka gabata. Shaidu sun ce a tsakiyar birnin Khartoum jami'an tsaro sun harba hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi a lokacin da suke kokarin hana cinkoson jama'a yin tattaki zuwa fadar shugaban kasar. Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin Sinek na Ukraine, wanda ya zama wata alama ta turjiyar 'yan Ukraine tun bayan mamayar Moscow watanni 4 da suka gabata. Rasha ta yi amfani da tsibirin da ke tekun Bahrain kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wajen tuntuɓa bayan da ta kwace a farkon yakin, inda ta kai hare-hare kan Ukraine daga cikinsa da kuma sa ido kan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine. Shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO sun kammala taronsu na kwanaki a birnin Madrid jiya Alhamis tare da kawancen tsaron na kasashen yamma da karfafa matakan kare kai daga hare-haren Rasha tare da gargadin kalubalen duniya da China ke yi da kuma gayyatar kasashen Finland da Sweden cikin kungiyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana taron a matsayin mai tarihi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin waɗanda suka rabu da coronavirus ya karu da kashi 18 cikin 100 a makon da ya gabata, inda aka ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu sama da miliyan 4.1 a duniya. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu a duniya yana nan kamar na makon da ya gabata, kusan 8,500, amma ya karu a yankuna uku, gabas da tsakiya da kudu maso gabashin Asiya da kuma Amurka.
Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma can da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da Hadiza Kyari da ta wallafa rahotannin a yanar gizo, sai kuma Jimbi Hafsa da ya hada shiri da ba da umarni, da kuma injiniyan mu da ke bisa inji a madadinsu duka alheri, ke muku fata alheri ko ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.